Nakasa
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna tare da wani fasihin mawaki ne, amma kuma yana da larura ta rashin gani, wanda hakan bata sa ya kare ko kuma ya kasa yin abin da ya sa a gaba ba. Wato wanda muke tare da shi shine za ku ji a bakinsa da kansa, domin kuwa waka a bakin mai ita tafi dadi. Saboda haka, kafin mu je gare shi, ku dan ji somin tabi daga cikin waƙoƙinsa. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
To da wa muke tare, mai sauraro zai sanya son wane ne?
Sunana Yahaya Usman, amma an fi sani na da Malam Yahaya Makahu.
To Malam Yahaya, me yasa kike cewa Malam Yahaya Makahu?
Ana ce min haka ne sakamakon rashin gani da nake dauke da nake fama da shi a sanadiyar wani ciwo da ake cewa bakon dore, wasu kuma sukan ce mai ciwon kyanda, wanda shi yasa na kasance daga cikin mutane masu lura rashin gani.
Ai,
tun shine ake mai inkiya da Malam Yahaya Makahu.
Eh, tun kana shekara nawa wannan abin faru?
Ina dan shekara 6.
Eh,
wannan abin ya faru.
Menene takaitaccen tarihinka?
To alhamdulillah, na farko dai takaitaccen tarihi na, ni an haife ni a karamar hukumar Giwa 1983, kuma nan na tashi na fara karatun allo na a garin da aka haife ni, daga misali na je Kaya da kuma je Fasika, duk da makarantar allo. Kasancewar wancan lokacin na baya da ya wuce, abubuwa na ilimin zamani babu su, ba su da karfi, ba a ba su muhimmanci sosai kamar yadda ake ba su yanzu, musamman a karkara. To sai ban samu damar yin karatun zamani ba, amma cikin sokin Ubangiji a lokacin, duk da rashin gani na, na jaraba sana'o'i daban-daban. Na yi sana'ar faida rake, na yi sana'ar faida kwai, na yi sana'ar faida ice, na yi sana'ar a tura baro. Haka nan za a haƙi ƙasa a bayan gari a buga bulo, ko in ji kwasu ice da baro. Wannan duk hanyoyin da na dinga bi kenan a lokacin ina samun abin da zan gudanar da rayuwa.
To a lokacin za a ce baka gani kuma kana iya tura baro da sauransu, yaya abin ya faru?
To ka san da yake kusan ba ni kaɗai ba, don mutum ya samu matsalar rashin gani in dai a anguwar da yake ce, to babu wani abu da zai iya gagarar shi. Za ka ga ana cewa Makahu yana hawa keke, yana hawa mashin wasu karambani iri-iri. Inda aka haife ka, kaga duk wani kwari da wani lungu da wani gangare ka riga ka san shi. Don haka babu inda ba za ka iya yin komai kai tsaye ba. To don haka wannan ne ya bani damar yin duk wasu abubuwa da na iya gudanarwa a garin da aka haife ni.
Ai, to ka ce min karatun allo, ka faro karatun allo. Sai muna tsammanin ko mu ji cewa ga Malam Alaramma kuma, to a ina kuma ka samu basirar rera waƙoƙi?
Na'am. To wato ka san tsawon lokaci mu abin da muke ɗauka don mutum ya samu lalurar rashin gani, to shikenan babu abin da zai iya taɓukawa a rayuwar shi bayan bara. A lokacin da na shigo garin Kaduna da sunan bara, na shigo Kaduna. Amma tunda na riga na saba da sana'o'i daban-daban, kuma ina mu'amala a cikin ƴan uwana, kasancewa na mabarati, sai na ji rayuwata ta zama wata iri kamar ba rayuwa nake kamar yadda kowa ke rayuwa ba. Don haka a ƙoƙarina na in nemi sana'ar da zan yi, da na zo Kaduna na yi bara, aka ban shawara na je Lagos na yi bara. Kuɗin da na samu daga Lagos sai na siyo kayan wuta, TV da kuma rediyo, haka manya-manya, don in na zo na sai da su, in ƙara kuma da ko wasu.
Ya zama sana'a.
Sai aka cinye bashi. Wasu kuɗaɗen sai shigo, wasu da rabi-rabi, wasu kuma sai dai na haƙura. Amma kuma duk da haka sai na kasa haƙura da cewar ba zan ci gaba da yin sana'ar bara ba. ya na samu wani mawaki na shawarci shi ga abin da nake so, ni ba zan iya dogara da bara ba, ina so yin shawara. A lokacin su ya bani shawarar yanda ake shiga studio da yanda ake yin komai, duk da ya bani shawarar na gane, amma sai na je studio ya gane cewa ai shawarar da ya ban ma duk ban fahimci maganganun da yake gaya min ba. Ta zuwa a studio aka fara ce min to yanzu wanda baya gani ya zo a bata mana lokaci ba, a ba shi ranar da ba ayyuka. Mutane suke ta tijara haka, sai lokacin sakatariyar gurin Hadiza ta ce a'a, a bashi dama, a bashi minti 30, in ba zai iya ba sai a fitar da shi a bashi wani lokaci. To cikin kuncin Ubangiji, a lokacin da aka ɗiban man a gwada ni a gani, sai kuma Allah ya ce mu ce ni a ga cewa zan iya abin da ya kamata, sai aka bani dama lokacin ne ma mataimakin shugaban ƙasa na wannan lokacin Waka Atiku Abubakar. Wannan shi ne farko da na shiga sana'ar waƙa.
Za ka iya tuna baitin da ka rera ko guda ɗaya daga ciki?
Zan iya tuna insha Allah.
Zan so in ji.
Atiku za mu zaɓa jangwar zo shugaban ƙasa insha Allah. Atiku taka kowa kai mulki an gaida shugabana. Ko tashi ɗan arewa mai zaɓe shi Atiku shugabana. Domin ya zo ya gyara Najeriya shi da ya kau da ɓarna. Atiku babu shakku har abada Atiku mu muna nan bayan ka. Saka a lokacin ban fahimci ƙa'idojin waƙa da ake magana a kai ba.
Kamar me da me?
Haka nan dai kamar misali. Kaciye yanda in ka fara waka, in ka fara baiti da ba, ana so ka sauka da ba, in ka fara da na, ana so ka sauka da na, lokacin ne duk ban fahimci wannan ko kuma duk an mun bayani amma na kasa ganewa.
Wato irin kafiya da dango din nan.
Yawa kafiya da so, sai daga baya na shiga harkar na gane abin da ake nufi. Da ni ko baitin ma ba wanda ya ta ne ba, nan zan yi biyu can gaba, in yi uku haka ne dinga yi. Dango nan biyu, na uku sauka can, kuma na uku na hudu sauka. Sai da na shiga harkar sai na gane duk bayanin da malamin can ya fara man da farko ga abin da yake nufi.
Kafin mu jima cikin maganan wakan nan dai sosai da sosai, Yahaya, menene wahalar misali yanda ka taso kace ana maka inkiya da cewa Yahaya makaho, shin menene babban kalubalen tasowa da bukata ta musamman a cikin al'ummar Hausawa?
Wato kalubale na farko shine a karancin kulawa. Abin da nake nufi da karancin kulawa, mu al'ummar Hausawa, idan mutum ya riga ya samu na kasa, duk abin da zai yi na jarinta ko bazinta, ko an yadda abin da ya dinnan ya yi, to shi wanda ya abin a wulakance yake. Don haka ba zai ci gajiyar ba, lalle ba ne ya ci gajiyar wannan bajintar da yake da ita. Ko da mutane fa sun yadda da iyawar shi, sun yadda da ya cancanta, to ba lalle ba ne ya amfana da wannan cancantar ko bajintar da ya nuna a zahiri. Don haka a kodawane lokaci ana mashi kallon mutum kasashe, a kodawane lokaci ana kusan kamar a cire shi daga tsarin al'umma, domin tsare-tsare da yawa da za a yi sai ka ji an ce an fitar da na akwai nasuwa na marasa gani da kaza kaza, to ko kuma misali marasa kafa ko kuma dai masu na kasa. To duk hakan kuma za ka ga duk abin da za a yi muku shi a wulakance, ma'ana akwai bambanci. Maimakon yanda muke kamar yanda kowa yake, yanda Allah ya halicce mu haka ya halicci kowa, yanda kuma in ka saba ma Allah hukuncin da zai yi ma mai gani haka kai ma da baka gani ko baka da kafa ko baka da yatsu, in ka saba ma Allah irin hukuncin da za a yi ma mai kafa ko mai ido kai ma irin shi za a maka, irin hukuncin da za a yi maka kai mara gani ko mara kafa haka za a yi maka kai mai lafiya. Maimakon yanda duk daga cikinmu wanda ya zalunci Allah zai kama shi da laifin zalunci da ya yi, to duk abin da ya taso wanda yake na kasa ne, na al'umma ne, ya kamata a kalle mu a matsayin mutane yan kasa, a kuma kyautata mana daidai da yanda ya kamata a kyautata ma kowa. To mu a tsarinmu na al'umman Hausawa ba haka al'amarin mu yake ba. Komai namu akwai bambanci, komai namu akwai nuna wariyar cewa kai ne na kasa ne kawai. Wannan shine babban kalubale, inda a ce 100% muna samun kulawan da ya kamata, to za ma mu dinga mantawa da cewa mu muna da lalura. Da a ce muna samun kula kamar yanda kasashen makwabta muke jin tarihin yanda na kasashen su suke samun kulawa, da haka muke samun, wallahi na san za mu ma mantawa da cewa muna da na kasa, to ba ma samun mu anan kasar fa. In ka samu na kasa za ka yi aure, za ka ga cewa kai a shukan da za a maka ma za a cire kama daga sahun mutane ne gaba ɗaya kawai, saboda kana so ka auri mace musamman mai lafiya ce.
To kai yanzu ka yi aure?
Ni yanzu na yi aure, ina da yara guda biyu, da Usmanu da Sa'adatu.
Kana da kwarana. To matarka tana gani koko ita ma tana da bukata ta musamman?
Mata na lafiyar ta nau.
Ka ce mako mai zuwa ni da masu sauraro za mu sha labarin soyayyarka.
Lalle ba ko kaɗan ba.
To alhamdulillah.
Ai za mu sha labarin soyayya da ta kwashe ni har ma na zo
yanda ake ka kasa masu gani wanda ba suke gaba su da bukatar ta musamman din
na kuma yi gogormaya yanda ya kamata wajen ganin na yake su kuma dai nasara
dine da wasalihun ka ila urako
mai sauraruwa nan zamu tsaya da hiranmu da malam Yahya Usman wanda yake da laruga ta rashin gani amma kuma shahararren mawaki ne a jihar Kaduna a Najeriya wanda kuma mako mai zuwa zamu dora daga inda muka tsaya a madadin Julie Leathers Crusher mace ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi da shi kanshi malam Yahya sai kuma ni Usman Ahmed Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya